daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai dake jimhurin Niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan za ku iya samu mu a kodi yaushe kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi.
Nigeria's unity is settled and not negotiable. We shall not allow irresponsible elements to start trouble.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari yake cewa dunkulewar Najeriya a matsayin kasa guda ya tabbata kuma abu ne da ba za mu iya sarokar da shi ba, sannan ba za mu bari wasu bata gari su tada musuma ba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Za kuma mu je jamhuriyar Niger domin jin takaddama da ta barke a masarautar tsibirin Dogon Dutse. Sannan muna tafe da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar a mako duka. Sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum saurare ga labaran. Dazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce yayi takeicin wato yayin da yake jinya yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a kasar. Ya ce ya ji takeicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowa dan Najeriya na da yancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba.
Therefore, we are going to reinforce and reinvigorate the fight not only against the elements of Boko Haram.
Sannan shugaba Buhari ya ce batun zaman Najeriya dunkulalliyar kasa abu ne da aka riga aka tsere shawara akai, kuma ba za a warware ba, ba za mu bar wasu marasa mutunci su tayar mana da wata rigima ba. Kuma da zarar abubuwa sun rincaɓe su tsere su bar wasu da aikin maido da kwanciyar hankali wataƙila ma har da zubar da jininsu. Kowane ɗan Najeriya na da damar rayuwa da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a ko'ina a Najeriya ba tare da wani cikas ba. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa,
Nigeria's unity is settled and not negotiable. We shall not allow irresponsible elements to start trouble.
Sannan shugaba Buhari ya kara da cewa saboda haka zamu tsananta yaki ba kawai ma da Boko Haram ba, amma har da masu sace mutane da masu tayar da fitina tsakanin manoma da makiyaya, baya ga rikice-rikicen kabilanci da wasu fitsararru ke haddasawa wanda shi ma zamu yi maganin sa. Na kudiri aniyar tabbatar da an cimma waɗannan bururin. Shugaba Buhari ya ce daga ƙarshe yana kira ga 'yan Najeriya su yi watsi da duk wasu 'yan bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa kansu su fuskanci ƙalubalen da ke gabansu da suka haɗa da na tattalin arziki da siyasa.
Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabi da zai gabatar a daren yau Litinin. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asiya. A wani jawabin da zai yi da daddare daga sansanin sojin Fort Myer da ke kudu maso yammacin babban birnin Amurka, a cewar wata sanarwa da Fada White House ta gabatar. Jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a Afghanistan, amma bai yi wani cikakken bayani ba.
Dubun-dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokaradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya ta shekara 2014. Hukuncin da aka yanke masu ɗin ya gamu da fushin ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da sauran 'yan gwagwarmaya waɗanda suka haɗa kai da farar hula jiya Lahadi daga gundumar wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin ɗauran. Waɗanda suka shirya gangamin ba su bayar da ƙiyasin waɗanda suka halarta ba, To amma ƴan sanda sun ce mutane wajen 22,000 ne suka halarci gangamin, wanda ya zama gangami mafi girma da Hong Kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar.
Wani jirgin sojin ruwan Amurka mai suna USS John S. McKinney ya yi hadari da wani jirgin dakon kaya a can gabar da gabarsa da Singapore kusa da mashigin ruwan Malaka. Basaliya ta bakwai ta sojojin ruwan Amurka ta fitar da wata takardar bayani da subahin yau dinnan Litinin, wanda ke cewa jirgin wanda ke cilla makami mai linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna Alnick MC da misalin karfe 6:20 agogon yankin. Jirgin mai suna John McKinney ya lalace a cewar takardar bayani. Amma ba a yi bayanin makomar sojojin da ke cikin wannan jirgin ba. Bataliya ta bakwai din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin. Nan take dai ba a yi ƙarin bayani dangane da wannan hadari ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da al'ummar Najeriya ke tauna jawabin da Muhammadu Buhari ya yi a zinnan bayan dawowa daga jinya a birnin Landar, al'ummar kasar na ci gaba da tofar bakacin bakin su dangane da dawowar shugaban kasan. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya zagaya wasu sassan birnin Ibadan da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya domin jin yadda al'ummar yankin ke kallon dawowar shugaban kasar.
Sunana Malik dan PDP mazauri nan kar akin yali kar shari. Amma abinda zan ce ina roƙon Allah Ubangiji ya ƙara ba Buhari lahiya, kuma nayi horin ciki matsayina na dan PDP nayi horin cikin dawowar shi kwarai da gaske, kuma Allah ya bashi lafiya. Amma akwai alƙawulla waɗanda ya dauka ma ƴan Najeriya na game da gyara wutar lantarki da gyara hanyoyi da samar da aiki ga matasa yara matasa. Ina son a cika waɗannan alƙawulla kuma a bude boda abinci ya shigo.
Sunana Muhammad Umar daga Ibadan Kinyali. Gaskiya maganar dawowar shugaban mu Buhari ina matukan farin ciki, kuma naji dadi saboda irin abubuwan da ya mana a bangaren mu a Maiduguri. A Maiduguri nake local government baga. To mun samu tsaro kuma mun samu kwanciyar hankali a yanzu a mulkin sa.
To yanzu me kake so ne sa gaba?
Eh to abinda nake son ya sa gaba yanzu abubuwan da ya gani mutane suna yi da mai kyau da mara kyau ya ja musu kunne a yi mu abu tsakani da Allah.
Sunana Muhammad Awwal nan karar Shanu a Kinyali. Na barka da zuwa, barka da sauka lafiya. Allah ya bashi ikon rike jama'a. Kuma na kai ga jinjina ga mataimakin shugaban kasa. Bai rabon amana ne. Allah ya bashi rukun amana gaba ɗaya. Ina ga zuwan Buhari. Ubangiji Allah ya ƙara mai lafiya 100%.
Ina ya kamata Buhari ya fara a halin yanzu?
Abin da nake so Buhari ya fara akan shi ga magataimakon talakawa na shi, mutanen shi wanda suka tsaya suka zabe shi. Ina so ya kuma ya ƙara tallafa musu da amfanin gona wannan da aka ce za a yi aikin da ya sa gaba. Ubangijin Allah bashi ikon yi.
Sunana Abdulrashid, mun ji murna sosai saboda baba mai kyau ne. In abun da yake zo yi a Najeriya gyara ne, kuma Allah ya taimaka mana.
Kamar wannan irin gyara?
Gyara na masu cuci, masu cuci yaya wa Najeriya. Ka ji ko? Kuma ina so a tabbata ba yi wannan cutan. Sai sa muka ji murna shi.
Sunana Abdulrazak Oyo. To mun gode Allah ne, Allah ya dawo da shi lafiya. To Allah ya bashi lafiya kuma musamman lafiya ya fi komai.
Idan Buhari zai fara aiki a halin yanzu, ina kake son ya fara?
To muna so ya fara a wuri talikoki mu samu abinci abin sayawa.
Suna na Hajiya da Kibanci. Na gode, na gode, na yi minna da ba ni da lafiya. Amma yanzu zan ci abinci. Baba Allah ya bashi lafiya. Allah ya taya shi ruko. Allah ya taya shi. Allah ya bashi lafiya. Ni ma Allah ya bani lafiya. Yanzu lafiya ta zo. Buhari ya dawo. Kai 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 da karfin kujera da karfi nake takawa. Allah ya sa kaya ya sauko.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, wata takaddama ce ta kunno kai a masarautar tsibirin Dogon Dutse dangane da waɗanda ke da cikakken hurumin tsayawa takara a zaben masarautar, wanda ake shirin gudanarwa a ranar 26 ga wannan wata. Daga Yamai ga rahoton Suleiman Muni Barma.
Rikici akan maganar cancantar halaccin tsayawa takarar masarautar tsibirin Dogon Dutse ya samo tushe bayan da wani aikin tankaɗe da lauyar da aka gudanar a hukunce ya fito da takardar jerin sunayen mutanen da ya amince su shiga wannan fafatawa. Sai dai shugabannin al'ummar Arawa sun ce sun gano cewa gubawa ne kawai aka ba wannan dama, dalili kenan da suka ce ba za ta sabu ba. Malam Jibril Ba'are dake cikin masu kare muradun Arawa a wannan takaddama ya yi min bayani akan abubuwan da suka tsayar a ƙarshen wani taron su na makon jiya.
An kace ana zabe 26 ga wata. mata ba su sarauta. To shine sarakuna suka yi taro suka ce to su dai ba ta shaye su ba. Kuma an kai takarda na a soke wannan zaben. An ajiye takarda. Insha Allah nan zuwa kwana biyu ko kwana uku ana banda wannan sakamako. In kuma an soke to in ba soke ba dai mu dai ta shaye mu zaben nan na 26. In ana cikin shari'a ba a zuwa kuma a yi zaɓe ko mun ka ce a dakanta sai an ƙare shari'a.
Ɗaya daga cikin waɗanda za su kara a wannan zaɓe, Isaka Ato da na tuntuɓa ta waya, ya bayyana cewa maganar ɗage zaɓe ba ta taso ba, saboda haka ya kira ga al'ummar Arawa a kan maganar zaman lafiya.
Hakimai 76 suka bayyana cewa suna goyon bayan su daga cikin 84 da ake da su a ita wannan masarauta. To amma suna kwatanta da cewar idan aka bi sarsala ku ɗiyan mace ne su ne ɗiyan namiji a harkar ginin sarautar nan. Shugabannin al'ummar Arawa sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sake mayar masu da matsayinsu na 'ya'yan sarautar tsibirin Dogon Dutse. Kuma a cewar su akan wannan magana shirye suke su ja shari'a har izuwa kotunan ƙasa da ƙasa.
Ka san kuma ko an danga da kana kana zuwa Sidiya ko ECOWAS sabon mu ne mun sabu zuwa cikin. Kenan a tsaya ayi adalci ayi shari'a ko mi tace mu dai muna tare da jujoji kotu. Abin da justice ce muna aiki shi. Amma ko mun yarda da nan muna zuwa gaba.
Sire Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kanke ba
tabiya. Kuma da layin karfe 3 na dare ne da minti 12 a nan Washington DC kafin mu je ga shirin da rashin tai mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya.
Da rashin jai akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kuɗin ruwa da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, da ci gaba da firar.
To kenan a takaice akwai hanyoyin da za mu iya amfani da single digit rate mu ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya kenan?
Eh to ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda za mu samu a kawo ita rate din har ya kai ga single digit din da muke fito a kai. Amma yanzu din nan bankuna kuma har ba da Central Bank za su ce mana cewa tunda haurawan kuɗi wato inflation kenan ya kai har ga 17 har 19 ba yanda za a sa single rate digit din ya zama yafi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan idan sun haka wato kudin kamar ana ba da shi a kyauta ne so zai zamana ya kamata a yi nazarin inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komai ya zama a saukake idan ya zama a saukake then ana iya sa interest rate din yadda zai zama single digit a yanzu din nan akwai wasu ma'aikata ko su bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry su kan sa rate din su a single digit akwai wasu ake ce masa intervention na central bank wasu kudaden da aka kawo su daga central bank su ma single digit ake sa su amma ba kowa da kowa yake samu ba sai wani da wani kuma ba shine ya kamata ba yadda ake abubuwan suke kenan yanzu
saboda haka ya jawo ma an samu tabarbarewar al'amura gaba daya
shakka babu abin da ya faru kenan saboda haka central bank da ita minister of finance da sauransu ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kudin kayayyaki su dan sauka su zama matalaka abinda zai taimaka wa talaka sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo biyan bukata matalaka
warin dawo gare ka Yusha'u kamar yadda ya bayani yanzu Dr. Obadaya wanne yafi alfano ga kasa single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanaka yadda muka tsinci kanmu a ciki
wato waɗannan rate din su kan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da double digit sai wannan dugo ƙasa da goma duk harkokin kuɗi taka ake faro shi saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga kungiyoyi na manoma wato cooperative societies har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa as regulator ya rinka kulawa da abin da yake faruwa to an riga an samu home farashin da ba a taba samu ba misali tun a 2014 lokacin da yake 9.3 har ya kai ƙarshen 2015 sorry 2016 a kashi 18.3 to in ci ka duba bambancin 9.3 zuwa 18.3 zaki ga an samu hauhawan farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya tarurrufe ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke to sai kuma sai aka zo aka samu wato change na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kudade na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina to bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta daga shi ba domin idan suka sa shi kadan kuma duk da inflation kuma yana kwaci kudaden to zaki ga a ƙarshe duk ba a yi nasara ba saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yanda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kadan kadan yana sauka ana kula da shi amma ya zamana duk abin da ake saukowa da shi an bude shi an bude matattalin arzikin bai zama concentrated a kowane bangare daya ba ko kuma wasu bangare na hukumomi
to Dr. Obadaya a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin waɗanda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalinsu
to kafin ba da amsa ina son faɗa wani abu akan abinda Malam Yoshau ya faɗa wasu bankunonin ma akwai yadda sukan zalumai jama'a idan central bank suka ba da rate din a 17 sai su ma su ce okay su sun ba da a 25 domin su ma su dan samu na su dan riba din
sun ƙara 8 akai gaba daya
sai su kara da suna ya sa 18 har zuwa 20 wasu ma har 27 sukan sa 28 bayan suka sa haka in kika rance kudi daga gare su akwai wasu kudaden da za su saki sa kuma akai ba za su fada ba daga baya bayan ka shiga ne za su saka ga sai a ce a tun da ma wannan an manta da shi ya kamata a biya wannan ya kamata a biya wancan sai a harhada su duk a cusa akan wannan kuɗin kafin ka realize sai ka ga kudi ya kai har ma 30 bisan dari
so koda ka yi kasuwanci ba riba
babu riba so akwai yadda su bankunan man gaskiya suna yi ba su yin abubuwa da tsoron Allah to shine kenan
to tambayar da nayi na masu zuba hannun jari
eh wannan na yanayin jari din da masu zuba jari na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya akwai abinda masu sanin sha'anin tattalin arziki wato economists kenan suna ce mishi uncertainty wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba to su masu kudin jari din musamman mutanen kasan waje za su zanna su ce bari mu duba mu ga abinda yadda kasan za ta zama kafin mu kawo kudin mu don su ba sa son asara to yau ana Boko Haram gobe ana wannan mugun zance gashi gashi to ai da Bahaushe yace da mugun rawa garakin tashi abinda yasa kenan a yanzu din nan yawancin su ba sa ka kudin su a Najeriya sun ce bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su kawo kudin su don ba sa son asara saboda haka idan muna so masu jari su kawo kudin su ko ma yan Najeriya din ma da kansu sukan kwashe kudin su jira ajiya waje abinda yasa naira ta fadi kenan ai domin yawancin Najeriya din ba wai ana canza kudin ne ajiya kawo kayayyaki ba a'a don kowa yana tsorota bai san abin da zai faru ba so kowa yana canza kudin sa ya rika shi a cikin dalla domin ba san yadda gobe zai zama ba ko Najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar daya ko za su rabu ba wanda ya sani kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun yi abin da zai sa mutane su samu hope su san cewa gobe zai tafi kyau da yau to ana zanga-zanga a can wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba abin da yasa na fari a samu zaman lafiya shugabanninmu su hada kai a doke matakai da za su taimaka wa jama'a gaba daya su taimaka ga karuwan tattalin arziki idan aka yi haka masu kudin jari ba sai mu an roke su ba da kansu za su rugar da gudu su zo to kaga inda muke kenan
to Yusha'u yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a Najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki
to ai akwai hukumomi da ke taimakon Najeriya wajen ba da kamar misali a 2015 Jim O'Neill ya yi hasashe masan tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya ya yi hasashen kasan za ta ci gaba saboda za su samu siyasa wanda zai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity kamar da daktar ya magana sannan kuma to amma su waɗannan yanda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba jari kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati amma kuma yana taimakon gwamnati idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe misali yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annafi da lalata kasuwanci da tunda economic and financial crimes ne to in an ce economy su waye waɗanda suke masu zuba jari 419 su waye suke zuwa suke shigo da mutane ba kan ka'ida ba suke amfani da gwamnati su waye suke alƙawura a cikin gwamnati suke alƙawarin da ba mai yiwuwa bane to dole sai mun gyara irin wannan ɗabi'u saboda zamu kalli straight policies irin na Dubai farko da irin harajin da muke sawa shike jawa saboda riba ne da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna saboda dukkan su za su zo su zuba kudi ne kuma za su zo cikin kasan su a ri kudi to amma idan kasan ta zama na cewa babban bankin kasa wanda yake shine alhakin tafiyar da kasan yana hannunsa wato a matsayin kudade kenan to haka kuma harkokin haraji ma'aikatar kudi na kasa dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudumar da ake sannan kuma a siyasar kasan mutanen da ke hasashe arewa za ta rabe ibo zai rabe waɗannan yana hana masu jari su zo kasan saboda abu ya bayyana duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan to kasan sai an saitun waɗannan abubuwa sannan mu dora daga inda muke tunanin za mu samu kudade mu juya tattalin arziki mu haifar da ayyuka
madalla jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Salman Abo da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa a huta lafiya.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗe a kashe.
Yanzu kuma lokacin da zamu ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Batsari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in kai ɗan uwana ɗan Najeriya murnar dawowar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari daga birnin London a jinya da ya yi. Ina fatan umurji Allah ya ƙara masa lafiya da shi da dukkan wa'ansu marasa lafiya wanda ke garinmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Bejo America. Mai magana Habibu Adamu Argun. Allahu Akbar, Buhari ikon Allah. Allah ya kashe ba sai ya raya. Yana yi mun Buhari barka da zuwa kuma Allah Ubangiji ya kara mishi lafiya ya ba shi karfin gwiwa. Kuma abin da nake ba shi kuma kasa shawara alawa mulki. Ka dauki gwanin gora kake buji azzalumai shi watar wace. Ubangiji Allah ya kara baka farin gwiwa, ya baka ikon saukar da nauyin da ka so kan matalakawa. Nagode mai magana Habibu Adamu.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Uda Muhammadu a garin Garaci a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a Jamhuriyar Niger. Zan amfani da wannan dama na taya ƴan uwana ƴan Najeriya murnan shugaban kasansu Buhari. Kasan su lafiya, Allah ya kara masa lafiya. Kuma ina kira ga ƴan uwana waɗanda suke zanga-zanga dan Muhammadu Buhari ya sabkato, ina roƙon su su ji tsoron Allah. Kuma ina kira ga ƴan uwana matasa, kada wasu su yi amfani da su a ziga su suna huta suna zanga-zanga, wannan bai dace ba.
Assalamu alaikum. Mai magana Malam Malam ne da Haguna Balaja. A ina ta yayin wa Musa Buhari barka da dawo, murnar barkarsa da barka da dawo da gida. Kuma ina yi wa dukkanin ƴan uwa Musa Buhari su kuma ta addu'a Allah ya ba shi lafiya da saka mai kai.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, dazu-dazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce yayin da yake jinyar yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Ya ce ya ji takaicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowane ɗan Najeriya na da ƴancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba. Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau ɗin nan Litini. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan sojin da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asiya a wani jawabin wato a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojan Fort Myer da ke kudu maso yammacin babban birnin Amurka wato Washington kenan a cewar wata sanarwar da Fadar White House ta fitar. Daban da batun jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu ƴan rajin demokaradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara ta 2014. Hukuncin da aka yanke masu ɗin ya game da fushin ƙungiyoyin kare ƴancin ɗan adam da sauran ƴan gwagwarmaya waɗanda suka hada da farar hula a jiya Lahadi daga gundumar Wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don bayyana fushin nasu.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirinmu na hanzu a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Domin jin tsokaci kan jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma yadda ƴan Najeriya ke kallon jawabin nashi, sai a tare mu a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chubahiro Dedone da kuma Zainab Abdulrahman da su taya mu haɗa wannan shiri.
Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. A wuni lafiya.